Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shirin a yau Litini 27 ga watan Janairu. Kafin ku ji abin da ke tafa da mu, ga kanun labarai.
Masu sha'awar wasanni a fadin duniya sun shiga yanayi na dimuwa dangane da mutuwar shahararren tsohon dan wasan kwallon kwando na Amurka Kobe Bryant. Prime Minister kasar China Li ya kai ziyara birnin Wuhan domin haduwa da jami'an lafiya da kuma duba matakan da aka dauka na barkewar cutar coronavirus da ta kashe mutum 81. A yau Litinin lauyoyin da suke kare shugaban Amurka Donald Trump a shari'a tsige shi za su ci gaba da gabatar da hujjojinsu.
To kanu labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa yau dinnan wata kotu a birnin tarihin Najeriya Abuja ta yankewa wata Maryam sanda hukuncin kisa saboda samun ta da laifin kashe mijinta bara.
To gaskiya wannan kaddara ne ya fada akan ta, kuma hakikani gaskiya abin tausayawa ne da wanda duk irin wannan kaddara ta fada.
Za kuma a ji hira da wani dan uwan mijin Maryam din jamhuriyar Niger ku makwabtaka da Najeriya ta kafa dokar ta baci ne a wani yankin da ke kan iyaka da Mali saboda matsalar tsaro.
Sannan yan ta'adda ke amfani da kasar tamu domin su zo su ketara su kai zuwa makwabciyar kasa ta Najeriya ko su dawo.
Kamar kowace ranar Litini, Yusuf Aliyu Harande na tafa da shirin nan nasa na ilimi garkuwar ɗan adam. Kafin duk waɗannan rahotannin, bari mu fara kawo muku kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Masu sha'awar wasanni a fadin duniya sun shiga yanayi na dimuwa inda da dama suka rasa irin kalaman da za su furta kan yadda suke ji dangane da mutuwar shahararren tsohon dan wasan kwallon kwando na Amurka Kobe Bryant wacce ta zo a yanayi na bazata. Bryant da ƴarsa a shekaru 13 da haihuwa suna cikin mutum 9 da suka mutu jiya Lahadi a hadarin jirgi mai saukar ungulu a wajen birnin Los Angeles. Rahotanni sun ce suna kan hanyarsu ne ta zuwa kallon wata gasar kwallon kwando da aka shirya wa matasa. Bryan ya saba amfani da karamin jirgin mai saukar ungulu zuwa wurin kallon wasan daga gidansa a Los Angeles don ya kaucewa cunkoson motoci a cikin birnin. Rundunar 'yan sandan Los Angeles sun ce suna ci gaba da gudanar da bincike akan musabbabin hadarin tare da taimakon jami'an gwamnatin tarayya, amma har yanzu ba su fitar da wasu bayanai kan abin da ya haddasa hadarin ba, ciki har da ko yanayin hazon jiya Lahadi da safe ya taka rawa a faruwar hadarin. A halin da ake ciki, hukumomi na neman jama'ar yankin da jirgin ya fadi da su kaucewa kusantar wurin. Alex shi ne shugaban 'yan sandan birnin Los Angeles.
Crash site itself is not easily accessible, however we're now faced with
yace akwai wuyar kaiwa ga inda jirgin ya fadi, amma a yanzu muna fuskantar matsalar tururuwan masu jimami, ya kamata jama'a su kaucewa wannan yankin. Prime Minister kasar China Li Liqing ya kai ziyara birnin Wuhan a yau Litinin domin haduwa da jami'an lafiya da kuma duba matakan da aka dauka na barkewar cutar coronavirus da ta kashe mutum 81. Wuhan shine birnin da cutar ta barke, kuma an gindaya wa mutanen birnin da na wasu sauran garuruwa tsauraran matakan zirga-zirga yayin da gwamnati ke kokarin dakile yaduwar cutar. Jami'an sun dauki karin wasu matakai a jiya Lahadi da suka kara hutun sabuwar shekara da tsahon kwanaki 3 don su rage haduwar mutane da yawa. Li Bin shine kwamishinan lafiya a kasar ta China.
This disease is a new kind of disease. Our knowledge of it is limited. We are not clear about the evolution.
Yace wannan cuta sabuwa ce a gare mu, ba mu da cikakkun bayanai game da ita, kuma har yanzu ba mu samu kwararan bayanai game da ita ba. Sabbin alƙaluma da jami'an hukumar kiwon lafiya na China suka fitar sun hada har da sama da mutum 2,700 da suka kamu da cutar. A yau Litinin lauyoyin da suke kare shugaban Amurka Donald Trump a shari'a tsige shi za su ci gaba da gabatar da hujjojinsu yayin da 'yan Democrat suka sake yin wani sabon kira na sabbin shaidu a shari'ar Majalisar Dattawa bayan wasu bayanai da suka nuna cewa Trump ya faɗa wa mai bashi shawara a wancan lokacin kan harkokin tsaro cewa yana so a dakatar da tallafin kayan soji ga Ukraine har sai ta kaddamar da bincike akan abokin hamayyarsa na Democrat. Jaridar New York Times ta rawaito da farko cewa zarge-zargen sun bayyana a littafin John Bolton da zai fito da wasu da ke da masaniya kan bayanan da ke ɗauke a cikin littafin. Shugaba Trump yana fuskantar shari'a a majalisar dattawa akan tuhume-tuhumen tsige shi na rike dala miliyan 391 na taimakon soji ga Ukraine, yayin da ya tursasa wa shugaban Ukraine da ya binciki tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden, da kuma wani labarai da ke nuna cewa Ukraine ce ba Rasha ba ta yi katsa London a zaben Amurka na shekarar 2016. Tuhuma ta biyu ita ce shugaba Trump ya hana 'yan majalisa gudanar da aikinsu da ya yi ƙoƙarin ya hana binciken irin abubuwan da ya aikata, sai dai shugaban na Amurka ya musanta bayanan da Bolton ya faɗa a cikin littafin a wasu jerin sakonnin Twitter da ya wallafa da sanyin safiyar yau Litinin.
To madalla Baballe, kafin mu kawo muku ci gaban labaran duniya, bari mu dan leka cikin taskar rahotanninmu, inda za mu fara da rahoton da ke cewa wata babbar kotun birnin tarayyar Najeriya Abuja ta zartar da hukuncin kisa ma wuta Maryam Sanda wadda ta kashe mijinta Bilyamin Halliru a bara. Madina Dauda gare ki.
Maryam Sanda ta dinga ihu a harabar kotun bayan da Justice Yusuf Halilu ya yanke mata hukuncin kisa ta hanyar rataya, domin kotu ta same ta da laifin kashe mijinta Bilyaminu Halliru Bello a shekara 2017. Wannan shari'a ya dauki tsawon lokaci domin an bada belin Maryam Sanda a shekara 2018 saboda tana da juna biyu a lokacin da al'amarin ya faru, kuma tana ta yawan ciwace-ciwace. Yanke hukuncin ke da wuya, sai Maryam da ƴan uwanta da suka zo kotun suka ranta ma da gudu, suka bar harabar kotun a yayin da ma'aikatan kotu suka tafi da ita zuwa gidan kurkuku da ke Suleja har lokacin da za ta ɗaukaka ƙara. Amma lauyan da ya wakilci marigayi Bilyaminu Bello mai suna Barista Fidelis Ugogbe ya yi jawabi yana cewa,
well, we thank God that the long arm of the law have actually caught up with the offender. The blood of the victim of crime is calling to the heaven and praying for vengeance. It is the responsibility of the police as well as the justice of the state to ensure that this vengeance is being carried out, and that's what court did this afternoon.
Barista Fidelis Ugogbe ya ce, muna wa Allah godiya da yasa aka yanke wannan hukunci a yau. Wannan ya nuna cewa lalle kotu ita ce wuri da duk wani marasa karfi ke iya kai kukansa kuma a share masa hawaye. A yau an share wa dangin marigayi Bilyaminu Bello hawaye. Sai dai duk da cewa wannan hukunci na da alaman tsanani, an bai wa Maryam Sanda damar ɗaukaka ƙara. Tunda an ba Maryam damar ɗaukaka ƙara, muna sauraron lokacin da za su ɗaukaka ƙara, mu kuma mu ci gaba da muhawara da bada hujjoji da zai sa a aiwatar da wannan hukunci. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina. To duk dai akan wannan shari'ar, dazanan abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande ya tattauna da wani dan uwan marigayi Bilyamin Halliru mai suna Abba Bello Halliru, wanda Yusuf ya fara da tambayarsa yadda ya ga wannan shari'ar, sai ya ce,
gaskiya wannan hukuncin na gani shi kamar daga Allah ya tsoni da ɗan uwanmu Biliya, Allah ya mai rasuwa, maganganun sanadiyar mutuwar shi ta taso, mun faɗa cewa mun bar ma Allah, kaddara Allah ne, kuma duk abin da ya faru hukuncin Allah ne.
Ganin cewar yanzu kotu ta yi wannan hukunci, wanda ake ganin cewar tana da damar da za ta ɗaukar ƙara har zuwa kotu ta gaba, ku a ɓangaren ku za ku bi kadin wannan domin a bi mishi haƙƙin shi?
Ai, wannan kamar yadda nake maka, mu mun dogara ga Allah. Abin da ya faru da ita, gwamnati ne ta kai ta kotu, doka ne ta kai ta kotu, doka ne ta bi haƙƙin Bilyaminu, kuma in suka ɗaukaka ƙara, wannan sun ɗaukaka ƙara tsakanin su da gwamnati da doka.
To a ɓangaren ku, ba ku da tunanin ku ainihin nema mata sassauci ko gwamnati ta ainihin yafe mata duk da kun yafe wannan laifi da ake tuhumata da shi?
To gaskiya wannan kaddara ne ya fada a kanta, kuma hakikanin gaskiya abin tausayawa ne da wanda duk irin wannan kaddara ta fada ba. Mu tsakaninmu da ita ɗan uwanmu ne, kuma Allah ya yi mai rasuwa, muna bin shi da addu'a, ba mu bi kowa da fatan sharri ba.
akwai wata dangantaka da take ci gaba tsakanin dangin ku da kuma ainihin dangin ta duk da cewar akwai haihuwa tsakani?
To ai kaga tunda akwai haihuwa tsakani dangantaka ta riga ta shiga. Don haka duk abin da muke fata yadda ƴaƴan nan za su san dangin ubansu, za su san dangin mahaifiyarsu. Duk abin da ya shafe mu yanzu harkan iyan nan ne. Za mu bi doka a bisa ka'ida ba don mun bi kowa da shaidi ba, amma saboda hukunci ya bayyana. Ma ɗan uwanmu in akwai abin da ya faru Allah ya fitar mai da haƙƙinsa.
To a gaida Yusuf Harande da wannan hirar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma dai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da kuma tsohon shugaban sojojin kasar Benny Gantz wanda zai kalubalance shi a zaben farkon watan Maris an shirya za su yi tattaunawa a lokuta daban-daban a yau Litinin a fadar White House. Ana kyautata zaton shugaba Donald Trump zai sanar da su tsarin da aka dade ana jira kan yadda za a warware rikicin Falasɗinawa da Isra'ila. Ana tsammanin a gobe Talata ne za a fitar da shirin ga jama'a a lokacin da za su gudanar da taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da shugaba Trump da kuma Netanyahu. A jiya Lahadi ne Netanyahu ya bayyana cewa cikin shekaru uku na tattauna a lokuta da dama da shugaba Trump, babban aboki ga Isra'ila. Yana mai cewa gobe Litinin zan haɗu da shugaba Trump da kuma ranar Talata nan da tare da shi za mu yi wani kafa tarihi. Shi dai Gantz ya ce waye yana ɗokin ganin wannan ziyara wacce ya kwatanta a matsayin mai matuƙar muhimmanci. Aƙalla mutum biyar ake tsammanin sun mutu bayan da wani jirgin fasinja ya yi haɗari a lardin Ganzi da ke Afghanistan a yau Litinin. Shugaban ƙungiyar bada agajin gaggawa ta Red Cross Abdulwajid Sadat ya tabbatar da aukuwar haɗarin, inda ya ce jirgin na wani kamfanin ƙasar waje ne. Haɗarin ya faru ne a yankin da ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar Taliban, lamarin da ya sa sanin sahihin adadin waɗanda suka mutu ya yi wuya. Kana ayyukan ceto ma ke zama da tangarɗa. Har yanzu dai babu ƙarin haske na adadin fasinjojin da ke cikin jirgin, kana ko wani ya tsira a haɗarin. Shugaban 'yan sandan yankin Muhammad Khalid ya tabbatar da faruwa haɗarin a gundumar The Hague, amma kuma bai yi wani ƙarin bayani ba. Rahotannin farko sun bayyana cewa jirgin mallakar kamfanin jirgin Ariana ne, amma kamfanin jirgin ya fitar da wata sanarwa yana watsi da rahotannin.
To madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballa da ya kawo mana labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ci gaban rahotanninmu, inda za a ji cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta kafa dokar ta ɓaci a gundumar Filinge na yankin Tilabiri mai fama da har-haren 'yan ta'addan Boko Haram koko Mali. Salbar ma gare ka.
Taron majalisar ministoci na ƙarshen mako ne ya ba da sanarwar kafa dokar ta ɓaci a gundumar ta Filinge a matsayin wani matakin datse hanyar da 'yan ta'adda ke amfani da ita wajen kai da kawo tsakanin ƙasashen Mali da Najeriya. Kamar yadda shugaban gundumar ta Filinge Prefe Umaru Ibro ya yi min ƙarin bayani ta wayar telefon.
Gundumar Filinge ba mu da iyaka da Mali, amma muna gab da Abala da Bani Bongo da ke da iyaka da wannan ƙasa. To kaga kenan wannan har-haren in aka kasu a can mu ma muna samun matsaloli daga ciki. Kuma wani lokaci waɗannan 'yan ta'adda ke amfani da ƙasar tamu domin su zo su ƙetara su kai zuwa makwabciyar ƙasa ta Najeriya ko su dawo.
Wannan na nufin kenan daga yanzu za a taƙaita zirga-zirga, wataƙila ma ba za a yi amfani da babura ba?
Haka zance yake. tunda gwamnati ta gano cewa da waɗannan 'yan ta'addan da babura suke amfani don cuta ma jami'an tsaro da cuta ma al'umma na ƙasa da ƙasar mu gaba ɗaya.
To koya jama'a ke kallon wannan mataki? Mariko Abubakar shine shugaban kungiyar fafutuka ta Turnon Lafaj a karkarar Filinge.
Gwamnati wajibi ne gare shi idan al'umma su tana cikin barazana ta tsaro. Dole ce a ce ya doki dukkan matakan da suka dace da ganin wannan al'umma ta sun zamna lafiya. Idan tsammani ta ce wannan hanyar gwamnati ya doki wannan ita durjas ɗin don ganin kare al'umma da a cikin wanga yanki da tsaro yake zama barazana gare su. Da fari ana samun mutane da yawa da yau suna cikin wani yanayi. In kuka koka ɗaya a caba. A koka masu saide-saiden kayan motuna ko masu gyare-gyaren motuna yawan da mutane duka amai da su zaman banza. Wani mataki aka koka na ganin sun samu wata sana'a ta yi.
Sai dai hukumomi na kwatanta wannan mataki a matsayin na wucin gadi. Abinda ka iya baiwa talakawa damar gudanar da wasu ayyuka ko sana'o'i kafin al'amura su daidaitu.
Don sai da isansa ba ko ba ta aiki da moto ba akwai ayyuka da dama da a yau gwamnatin Niger take musamman nan ga in kaga yanda ake aiki na noman rani da amfanin da shike ba mutane ko shi kadai muka rike da kyau za mu samu abin da muka ci mu ciyar da wani hammu sai so
yiwa doka biyayya a wannan lokaci da jami'an tsaro ke kokarin murkushe dukkan wata barazana wani abu ne da ya zama wajibi a wuyan talakawa to amma mutunta yancin dan adam ita ma wata magana ce da ke buƙatar dubawa in ji Mariko Abubakar.
Da ya kamata a ce sun ɗauki mu matakai da yanda ba a kunta dama wanda shi aka aza dokar kai shi kuma abin da ake so da jama'a aka sa doka ya zamanto an bi ta cikin ladabi da biyayya.
A nan gaba kaɗan ne majalisar dokokin ƙasa za ta nazarci wannan mataki domin tabbatar da shi a hukunce. To amma kafin nan dokar za ta soma aiki sakamakon lura da girman matsalar tsaron da ke kokarin mamaye baki ɗaya yankin Tilaberi in banda gundumar Kwalo mai makwabtaka da birnin Yamai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Suleiman, yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harande da shirin sa na ilimi garkuwar ɗan adam.
Ilimi garkuwar ɗan adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, shirin namu na wannan makon ya duba yadda ake gudanar da karatun tsangaya ƙarƙashin tallafin bankin duniya a jihohin arewacin Najeriya. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana rahoto na musamman.
A wani mataki na yunkurin rage yawan waɗanda ba su iya karatu da rubutun boko ba a yankin arewacin Najeriya, bankin duniya ya bullo da wani shirin koyar da yara almajirai da ke makarantun allo karatun boko a ranakun Alhamis da Juma'a. A ƙarƙashin wannan shiri dai akwai tallafi na bayar da abinci ga almajiran a waɗannan ranaku domin ƙara jan hankalinsu a kan karatun bokon. Dr. Isa Adamu shine shugaban hukumar ba da ilimi bai ɗaya a jihar Niger da ya rangadin duba makarantun allon a jihar Niger. Ga abin da yake cewa
mun zo ne mu duba yadda ake gudanar da karatu da aka gina domin rage yawan yara da ba sa zuwa ko ba su da fahimtar karatun boko. Wannan wani tsari ne da bankin duniya ta shirya don rage yawan yaran da ba su iya karatu da rubutu na boko ba a ƙasar mu. Wannan tsari an yi shi ne yadda za a karantar da ɗalibai yadda ake karatun Hausa da kuma yin lissafi ranar Alhamis da ranakun Juma'a. Wannan lokaci an zaɓe daga safe ko zuwa ƙarfe 11 ko kuma yadda su makarantun almajiran suka ga ya dace da su don a gudanar da wannan karatu.
Kaman jihohi nawa ne za su amfana a ƙarƙashin wannan?
Kaman jihohi 17 ne za su amfana daga wannan shirin. Daga cikin jihohin akwai Borno, akwai Katsina, akwai Niger da kuma sauransu. Shi kuma wannan karatu da ake gudanarwa ana yin shi ne tare da an ba da littafai, abun rubutu da kuma alluna. Sannan an ɗauki malamai wanda ake kira facilitators, wato masu taimakawa wajen karantarsuwa. Suna yin wannan karatu ne ana kowane aji ana misali a samu mutum 40 malami guda. In an yi wa mutum 50 malami guda. Wannan shine abin da muka zo mu duba mu ga ana bada abinci sadu lokacin karatun nan. Shi kara abincin ana bada shine saboda a tabbatar da cewa ɗan uwanmu almajirai ba za su fita bara ba a wannan lokaci, tunda abin da za su fita bara abinci ne, to abinci an kawo masu don zauna su yi wannan karatu.
Me tabbacin shirin nan zai dore ganin a baya an sha kirkiro irin wannan abubuwa amma daga baya sai abu ya koma labari?
Kasan abin da ke kashe shiri shine idan ba a samu nasara yadda ake so ba. Idan wannan shiri aka ci gaba, kuma idan masu gudanarwa kama daga mu nan jiha zuwa masu wadda muka sa ake ƙananan hukumomi zuwa su kansu gwamnatin tarayya da ke gudanar da abun, idan kowa ya dage ya yi abin da ya kamata ya yi, ina tabbatar maka shirin nan zai rayu kuma za a dade ana yin shi.
Daya daga cikin kwamishinonin hukumar bada ilimin bai daya a jihar Niger, Abdulkadir Shehu na Huntuwa, ya ce akwai hikima mai yawa a tattare da wannan tsari bisa la'akari da yadda jahilcin bokon ya yi katutu a wasu yankuna na arewacin Najeriya, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Shiri ne da ake ana so a rage yaran suke garma akan hanya almajiranci, a dawo da su a koya musu boko, sai muka shine aka dauki wannan alhamis da juma'a. Alhamis din nan mu dama al'allaci ba a zuwa masallaci, ba a zuwa makaranta, ana wanki. Juma'a kuma ana zuwa masallacin juma'a. To saboda sai muka amfani wannan alhamis da juma'a a malaman boko su je su koya mu wannan yaran karatu har su kai musu abinci.
Amma ganin tarin almajiran nan suna da yawa, ana iya karantar da su gaba daya koko akwai wani tsari na musamman da aka yi?
Akwai tsari makarantu, kowane makaranta akwai nasu almajiran, ana kasa su ne daban-daban, kuma akwai malaman da suke ɗaukan su darasi da kowanne da darasinsa. Akwai tsari da aka yi da ba wani matsala da ake samun har yanzu.
A lokacin da na ziyarci ɗaya daga cikin irin waɗannan makarantun allo da ake koyar da bokon a ƙaramar hukumar Cancaga, na zanta da ɗaya daga cikin malaman da ke koyar da almajiran karatun bokon.
Sunana Zakariya Muhammad Maibiza. Sunan wannan makarantar Sheikh Dairu Bauchi. Ina ɗaya daga cikin malaman da ke koyar da su karatun kimiyya da lissafi. Ainihin zahiri mun koyar da su sanin harufa, mun koyar da su lissafi, mun koya musu kirge daga ɗaya zuwa goma, mun koya musu yanda za su haɗa kalma, mun bambance musu harufa da wasali, mun sanar da su yanda ake haɗa kalma, mun sanar da su yanda ake kirge, mun sanar da su yanda ake ɗebewa da tarawa.
Amma suna ganewa?
A hankali suna ganewa.
To ko almajiran na gane karatun bokon da ake koyar da su? Ga abinda ɗaya daga cikinsu ya shaida mani.
Me sunanka?
Kali Basiru.
Kai almajirin makaranta allo ne?
Eh.
To gashi wannan tsari na koyar da kai boko ko kuma koyar da ku boko ya kake ji?
Eh, tsarin yana min daɗi ne. Bokon ana mun fara mun san abubuwa da dama abinda bamu sani ba.
Yanzu ka san wani abu a boko?
Eh.
Me ka sani kenan?
Ana koya mana karatu.
Eh, wani iri kenan?
Sa, kuma ana mana kidaya lissafi.
Yanzu kana iya 1-2-3?
Eh.
Har zuwa yana kenan?
100.
Kai tun daga 1 har zuwa 100?
Eh.
Da ɗan yin kaɗan mana ko zuwa 5?
1-2-3-4-5 A-B-C-D-E-F.
Ai, kyau. Gashi ka fara fahimta sosai. Ɓangaren karatun allo ka kai izini nawa ne?
10.
Kai ɗan wani gari ne dama?
Daura.
Daura can jiha Katsina?
Eh.
Daga can aka kawo ka makaranta?
Eh.
Amma ana baku abinci na?
Ana ba ni abinci.
Kullum?
Eh.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin muryar Amurka a jihar Niger, Mustapha Nasiru Batsari da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, sai wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi. Daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
A maza da mata don mazammikewa kai kokari.
To gaishe ka, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
A A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Alhaji Abbas Baffacilede. Yace daukar matakin hana yaduwar cutar coronavirus a fadin duniya shine abin da shugabanninmu za su dukufa akai yanzu. Duba yadda cutar take lakume rayukan jama'a nan take. Da fatan za a sa matakai masu muhimmanci ga masu shiga da fice a fadin Najeriya domin kawo karshen wannan muguwar cuta. Sakonmu na gaba ya fito daga Isa Lawal Girgir. Yace salon VOA Hausa a gaskiya bullowar lassa fever a jihohi 11 na Najeriya kuma yake bazuwa kamar wutar daji abin tsoro ne da fargaba don haka ya kamata jama'a su dau matakan kare kansu daga wannan cuta ta hanyar tsaftace muhalli da kuma kare abinci da abin sha sai kuma sakon da ya fito daga Aminu Lawa Balarabe yace hakika hukuncin da kotu ta yanke na Maryam Sanda a yau abin ayaba ne Wannan zai zama sharadi ga sauran matan da ke ganin cewa kashe mazajensu shine mafita a duk lokacin da aka sami sabani. Allah ya kara mana tsari da san zuciya da garaje wurin daukar hukunci da hannunmu. Daga nan sai sako daga Hassan Dogon Faci Batsari. Yace Assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku ba mu dama mu taya gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari murnar bashi lambar yabo da kungiyar masu aiko da rahotanni a lokacin aikin haji ta yi akan yadda gwamnan yake taimakawa addini. Sakonmu na karshe hadin gwiwa ne da ya fito daga Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada da Maimuna matar Aliku Auta kafinta suka ce salon VOA Hausa a yau mun shigo wannan fili ne da yin tir da Allah wade da barkewar wata rikicin kabilanci tsakanin manoma da Fulani makiyaya a karamar hukumar Bokkos ta jihar Filato Allah ya kawo mana karshen wannan bala'i amin To jama'a ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku godiya muke yi ku huta lafiya
To gaishe ki yanzu kuma ga shirinmu na karshe wato labaran duniya an manfa a takaice
Masu sha'awar wasanni a fadin duniya sun shiga yanayi na kimuwa inda da dama suka rasa irin kalaman da za su furta kan yadda suke ji dangane da mutuwar shahararren tsohon dan wasan kwallon kwando na Amurka Kobe Bryant wacce ta zo a yanayi na bazata Bryant da yarsa yar shekaru 13 da haihuwa suna cikin mutum tara da suka mutu jiya Lahadi a hadarin jirgi mai saukar ungulu a wajen birnin Los Angeles Prime Minister kasar China Li ya kai ziyara birnin Wuhan a yau Litinin domin haduwa da jami'an lafiya da kuma duba matakan da aka dauka na barkewar cutar coronavirus da ta kashe mutum 81 Wuhan shine birnin da cutar ta barke kuma an gindayawa mutanen birnin da na wasu sauran garuruwa tsauraran matakan zirga-zirga yayin da gwamnati take kokarin dakile yaduwar cutar A yau Litinin lauyoyin da suke kare shugaban Amurka Donald Trump a shari'a tsige shi za su shiga gaba da gabatar da hujjojinsu yayin da 'yan Democrat suke sake yin wani sabon kira na sabbin shaidu a shari'ar Majalisar Dattawa bayan wasu bayanai da suka nuna cewa Trump ya fada wa mai bashi shawara a wancan lokacin kan harkokin tsaro cewa yana so a dakatar da tallafin kayan soji ga Ukraine har sai ta kaddamar da bincike akan abokin hamayyarsa. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu da kuma tsohon shugaban sojojin kasar Benny Gantz wanda zai kalubalance shi a zaben farkon watan Maris an shirya za su yi wata tattaunawa a lokuta daban-daban a yau Litinin a fadar White House. Ana kyautata zaton shugaba Donald Trump zai sanar da su tsarinsa da aka dade ana jira kan yadda za a warware rikicin Palestinawa da Isra'ila.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin gaba ɗayan sa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da Julie Leather Station wacce ta hada mana sautin da kuma injiniya mu na wannan lokacin Azubair ni Ibrahim Kalma sai garba ke cewa sai kuma da daddare lokacin da za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan hukuncin da aka yanke wa Maryam Sanda wacce ta kashe mijinta bara da kuma tasirin wannan hukuncin wassalam